Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis 17 ga watan 3 na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da nayi da Malam Shehu Yusuf Kura akan kalamanta da fitina da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump yayi. Muna kuma dauke da rahoto akan tsokacin da wasu ƙwararru suka yi game da kiraye-kirayen da dalibai ke yi na cewa a soke jarabawan nan ta shiga jami'a da ake kira jam. Kuma yau akan wannan muke son jin ra'ayinku. Shin wani garan bawul ne kuke gani ya kamata a yi don kawas da irin waɗannan matsalolin da ake fuskanta? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Sare tare da sallama. Kungiyar Musulmai ta Duniya karkashin jagorancin shugaban kungiyar Izatul Bid'a wa Iqamatus Sunna Alhaji Abdullahi Balalo tana gudanar taron kwanaki uku a Abuja domin nasiha ga waɗanda ake kallo masu mummuna a ƙirar musulunci irinsu Boko Haram da sauransu. Wakilin sashen Hausa Nasir Adamu Elikaya ya halarci wannan taron ga kuma rahoton da ya aika mana.
Buɗe babban taron kungiyar Izala da haɗin gwiwar Majalisar Musulunci ta Duniya Rabi'atul Alamil Islami a Abuja don yaƙi da miyagun aƙidu da ke fakewa da sunan musulunci suna aikata ta'addanci. Taron wanda ya samu halartar Ahlus Sunna, ƴan ɗariƙar Tijjaniya da mamabiya addinin Kirista na da zumar wanzar da zaman lafiya ne da lumana musamman ma ta hanyar wa'azi da yaƙar aƙidar Boko Haram da ke fakewa da musulunci suna zubar da jinin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba. Sheikh Abdullahi Balalo shine shugaban kungiyar Izala.
Da musulmi da wanda ba musulmi ba suna bukatan zaman lafiya. Dukkan addinanmu ya karantar da zaman lafiya. Don haka muna magana ne akan zaman lafiya da kuma irin yadda waɗansu suka shiga rudani daga cikin musulmai suka dauki musuluncin suka sanya rigansa suna yin ta'addanci suna yin wani abin da bai dace da musulunci ba. To yaya duniyar musulmi za su fito su nuna abin da suke yi ba daidai bane? Shi yasa muka gayyaci hatta shugaban Rabi'atul Alamil Islami, shugaban duniyar musulmi na haɗin kan kungiyoyin musulmai, gashi nan yana tare da mu, yayi jawabai, yayi bayanin hakikarin yadda musulunci yake. A ƙarshen taron za mu fidda ainihin wato bayanai da zai nuna matsaya na addinin musulunci. Duk wanda ya ji wannan bayani zai gamsu kuma zai fahimci wannan shine karantarwar addini. Wanda suka tafi sabanin wannan an san suna waje da karantarwar addinin musulunci suna bin son zuciyarsu.
Shugaban Rabi'atul Alamil Islami Sheikh Abdullah Mosin a Turki ya nuna muhimmancin Najeriya na yiyar Afirka ta bangaren addini da tattalin arziki. Sheikh al-Turki ya nisanta aqidar Ahlus Sunna da ta'addanci. Taron ya fara da bita ga malamai tun farkon makon nan kan dabarun yin wa'azi da yaƙi da miyagun aqidu.
Yanzu haka ƙasar Kenya na cikin shirin kota kwana domin yaƙi da zazzabin ciwon wato shawara. Hakan ya fito sarari ne bayan da wani ɗan ƙasar ya kai ziyara a ƙasar Angola ya dawo gida ɗauke da wannan cutar, kuma rai ya yi halansa a daidai lokacin da ake jinyarsa. Yanzu haka dai ƙasar ta Angola tana fama da wannan cutar wadda ta yi wa mutane da yawa kisa. Mutuwar wannan ɗan talakin shi ne karo na farko da ƙasar ta Kenya ta fuskanci wannan cuta a cikin shekaru 25 da suka gabata. Ana sa ran cutar ta sake shiga cikin ƙasar ta Kenya ne kwanaki 5 bayan da wani ɗan ƙasar ya dawo daga ziyarar da ya kai ƙasar ta Angola wadda take fama da wannan cutar. Babban daraktan cibiyar kiwon lafiya na ƙasar ta Kenya, Dr. Johnson Kyoko, ya ce ko da aka binciki wannan mara lafiyar an tarar cutar ta riga ta ci jikinsa. Ciwon shawara dai sautari cizon sauro ke haddasa shi, kuma an fi samun irin wannan sauran ne a yankin Afirka da kuma yankin Latin America.
Ƙasar Sudan ta yi barazanar rufe bakin iyakanta da Sudan ta kudu kuma ta tasa ƙeyar 'yan ƙasar har su wurin 300 waɗanda yawancinsu ɗalibai ne zuwa ƙasarsu ta Sudan ta kudu. dalilin su ko shine Sudan ta kudu din tana marawa ƴan tawaye baya masu fada da gwamnatin Umar al-Bashir. Wani babban hadimin shugaba al-Bashir ne Ibrahim Mahmud Hamid ya fitar da wannan gargadin da kuma sanarwa din yau Alhamis. Sai dai kuma nan take ministan harkokin wajen kasar Sudan ta kudu Barnabas Mariel Benjamin ya karaita wannan zargin yana cewa gwamnatin kasar su ta ba su marawa ƴan tawaye baya kuma basu marawa kungiyar SPLA baya dake arewacin kasar dake fada da gwamnatin kasar ta kudancin dake kudancin Kordofan.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ƴan sanda a kasar Pakistan sun ce jami'an tsaro sun kashe wani babban komanda ƴan kungiyar IS wanda wannan ya karyata abinda masu sharhi akan harkokin yau da kullum ke cewa game da barazanar da ƴan kungiyar ta IS ke yi. Mushtaq Maher, wanda makaddashin sufetan ƴan sandan kasar na Pakistan ne, mai kula da kudancin gabar tekun Karachi, ya shaidawa manema labarai cewa Kamram Aslam ya mutu sakamakon samaman da ƴan sanda suka kai a garin Etihad dake makwabtaka da Karachi. Ya ce ko baya ga kashe wannan komandan, haka kuma ƴan sandan sun yi nasarar kwace wasu bindigogi masu sarrafa kansu da gurneti guda uku da kuma wasu abubuwan fashewa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da siyasa Amurka. A jiya ne attajirin nan Donald Trump na jam'iyyar Republican ya faɗi cewa ɗan har jam'iyyarsa bata tsaye da shi ɗan takarar shugaban ƙasa ba, to fa magoya bayansa na iya tada tarzoma. A halin yanzu kuma wata mujalla ta ce Mr. Trump shine mutum na shida da ka iya zama barazana ga duniya baki daya muddin ya zama shugaban ƙasa. Hakan yasa na tuntuɓi Malam Shehu Yusuf mai tamakura mai sharhi akan lamuran yau da kullum ga abin da ya ce.
To Maryam, gaskiya ne mu da muke nan America kusan kullun in ka karanta jaridun su da kuma ka saurari shirye-shiryen su na radio da television, kusan wannan ita ce magana da ake yi cewa maganganun da shi Donald Trump yake yi ba ma kawai ga ƴan adawa ba, waɗanda ma suke cikin jam'iyyar sa tuni hankalin su ya tashi, cikin su ya ɗori ruwa, kuma abin ya dame su matuƙa gaya. Kin san kwanaki yayi maganganu waɗanda da ake ɗauka kamar ai da wasa ike da gangan yake, kuma ma waɗannan maganganu da furuce-furuce da yayi kamar ba za su sa ƴaƴan jam'iyyar ta Republican masu goyi bayansa ba. To tunda aka fara yin zaben nan an yi zaɓuɓɓuka a kusan jihohi 22, ya ci jihohi kusan 18. Saboda maganganun da yake faɗa kenan yana da goyon bayan mutanensa na cikin jam'iyyarsa. To shugabannin jam'iyyar ba sa goyon bayansa. Misali, kwanan nan ya yi magana yake bisa ga dukkan alamu idan har aka hana shi zama ɗan takara, bayan kuma shi yake da yawan ƙuri'a, yace to tarzoma za ta ɓarke, tashi hankali zai ɓarke, magoya bayansa za su yi zanga-zanga. To kin ga wannan abin ya daɗa tayewa da ƴan jam'iyyarsa hankali. Sannan kuma a harkokin duniya Donald Trump ba wanda bai zaga ba. Kin ga dai ya yi maganar musulmi cewa a hana musulmi zuwa nan, kuma ya yi maganar Hispaniyawa, wato Latinos waɗanda suke yawancinsu a Amurka ta kudu suke. Misali Ingila, har majalisa muhawara ta yi ko ya kamata ma a bar Donald Trump ya shiga Ingila saboda maganganu na tada hankali da fitina da yake yi.
To duk da an ce ma baki ɗaya ya zama barazana ga duniya ɗungurungun, ta ya kake ganin irin wannan barazanar za ta shafi kamar nahiyar Afirka?
To da farko dai akwai masu yi masa zargin cewa shi bai san ma baƙar fata. Kin san ya sako Obama a gaba ba irin cin mutunci da tozartawa da wulakanci da izgilancin da bai masa ba. Ya ce shi ba ɗan America ba ne, ya ce ba anan aka haife shi ba, ya ce ba shi da kokari da kiki ne, ya ce bai san komai ba. To waɗannan maganganu sai wasu suke jinginawa da cewa ra'ayinsa ne na kin baƙaƙen fata. To baya san baƙaƙen fata, ai kin ga ko ba dai damu da ƙasashen Afirka ba.
Malam Shehu Yusuf mai tamakura kenan mai sharhi akan lamuran yau da kullum. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya. Ƙwararru a fannin ilimi a Najeriya na bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da kiraye-kirayen a soke hukumar shirya jarabawan nan ta shiga jami'a da ake kira JAMB, saboda koke-koken da wasu ɗalibai ke yi game da sakamakon jarabawan na bana. Ga Hassan Maina kaina da rahoto.
Kwararru a fannin ilimi a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci dangane da muhawarar da ake tafkawa na kiraye-kiraye da ɗalibai ke yi a soke hukumar nan da ke shirya jarabawar shiga jami'o'i wato JAMB. Malam Baba Ali Maidala kwararre ne a fannin ilimi.
Wannan wanda suke magana abin da ya same su ai ɗaya ne a cikin dubu. Da yawa wanda ba sa iya magana, wanda ba su da hanyar magana, abun ya shafe su, duru suke yi. Saboda haka ire-iren wannan abubuwa idan suka haɗa makasudin kafashi daidaiton bai zo ba, sai kwaba da ake ga kaman ana yi, kuma a zahiri akwai misalai wanda za a bayar a ga kaman lalle kukan da ake yi akwai gaskiya. To kaga zaman JAMB din tunda ba ta iya kawo daidaito, jarrabawan JAMB din tunda baya iya kawo wani taimako na gaskiya, saboda haka fure shi ya fi alheri a ƙasa akan barinsa.
Tsohon sakataren kungiyar malaman makaranta wato NUT kuma masani akan harkar koyo da koyarwa Alhaji Muhammad Ago na cewar
a ni ban goyi bayan a soke ita JAMB din ba. Ko ba komai yanzu haka dai a Najeriya ba mu da kafa wanda yaro zai iya samun admission into universities a Najeriya har wurare daban-daban guda uku kaman shi ita JAMB din. In kurakurai ne ni na goyi bayan shine za a gyara. Alal misali yara suna faduwa da yawa a jarabawa. Wayannan abubuwan shine za a tsaya a yi nazari akai. Amma idan aka bari aka ce a rusar da shi, iyaye tukunna daya ba su da karfin arzikin da za su rinka sa yara a kowace university da yaro yayi apply a yi mishi jarabawa. Sannan kuma ba daidai bane a ce universities wanda suka kai kusan 100 kowanne ne zai yi jarabawan shigan shi daban-daban. Aka ce an kashe JAMB to mu ba mu da alternative wanda ya fi JAMB a halin yanzu haka a Najeriya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina. To yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin wani garan bawul kuke gani ya kamata a yi idan kawai su irin waɗannan matsalolin na shiga jami'a ko kuma dai a soke wannan jarabawan ne ta JAMB. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla mun samu kira na farko daga Damaturu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Honorable Bawo Daddawai.
To Honorable, me zaka ce game da batun JAMB din nan ne? Kana gani wani garan bawo ya kamata a yi ko ku a soke?
Garan bawo da nake so a yi ke batun a makarantar batun yara wanda suke rubuta NEPO da WAEC, amma batun JAMB ba ma goyon baya a kashe shi.
Saboda me kace haka?
A don abin da samu talakawa ne, kuma yaran mu na talakawa ya kamata wannan shine line da za su samu shiga cikin university.
Eh to ai ita ma JAMB din za ta taimaka har ƴaƴan talaka da kuma dan mai arziki ne ya samu ya shiga jami'ar.
Shi yasa mu muke goyon baya kar a kashe JAMB.
Oho, na gane, na fahimta yanzu. Sai naji kamar ka ce ko baka goyon baya ne.
No. Bana goyon baya a soke JAMB.
Haka. To malam koko in ce wani rabu Bala, mun gode da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu je Adamawa.
Daga Adamawa kina magana da Suleiman Turai. a karamar hukumar local government.
To Malam Suleiman, wani gyara kake gani ya kamata hukumar JAM ta yi?
Eh, gyaran da ya kamata hukumar JAM ta yi shine ta duba wani hanyar da ya dace a ji, amma wannan hanyar da suke ce maganan abunan wannan saboda yayan talakawa wanda suka samu sayan titi suka rubuta wannan JAM din, wallahi wani hajiya baban shi ya kama dabbobi ne yake sayar saboda ya tura ɗansa
haka
mu yi karatu, saboda karatun nan a yau shine gatan talaka. To mu muna roƙon su dan Allah su duba wani hanya, amma wannan hanyar dan Allah kar su fashe wannan jarabawan da aka rubuta.
To Malam Suleiman kenan daga Adamawa, yanzu kuma bari mu je jihar Plateau. Assalamu alaikum, wane ne daga Plateau?
Haruna Usama ne daga dangi jihar Plateau.
Malam Haruna, wani garan bawul kake gani ya kamata a yi game da wannan jarabawa ta JAM ta shiga jami'a kenan, wanda dalibai na kukan cewa a maso ke ta
na
jarabawa JAM, eh, wanda ake shiga jami'a ba?
Eh, to abubuwa da yake faruwa kisan amma maganin abin nan ko din jarabawa kace ko?
Eh, magana jarabawa JAM ba.
Eh,
to Malam Haruna, ba dai mu je ra'ayinka ba, kuma gashi layin ka ya goce, yanzu bari mu je Hadeja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kina magana da Musa mai lamarin sabon mutane.
To Malam Musa, wani kira za ka yi ma hukumar JAM da ke shirya jarabawa nan ta shiga jami'a, wannan garan bawul ya kamata a yi don a taimaka ma ɗaliban Najeriya?
Ina goyon bayan garan bawul da hukumar, amma dai ba a sauke su ba. Domin yayin masu karamin ƙarfi da nan da suke samun hanyar da za su shiga makarantun gaba da sakandare.
Ido, kamar wani irin gyara ko sauyi ne kake gani zai taimaka masu hukumar da kuma ɗaliban Najeriya?
Madadin a dinka tura ɗan wannan jiha suna rubuta a wacce jiha su, ko ne a basu a jiha su ya rubuta a wannan jiha.
To Malam Musa daga Hadeja kenan, yanzu kuma bari mu je Kwanta Gora.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina magana da Manda Sana'a a Kwanta Gora ne.
To me zaka ce game da wannan batun na yau da muke tattaunawa a kai?
To Hajiya Maryam, magana gaskiya mu ba uwa da goyon bayan a rushe wannan abu, saboda in an rushe gaba ɗaya ɗiyan talaka suke samun matsaloli. To shine muke ba da shawara sai dai a kara dubawa a gani.
To kama wani irin gyare-gyare ne kuke gani ya kamata a yi don a taimaka ma duk ɗalibai ma da 'ya'yan talakawa da 'ya'yan masu kuɗin?
To Hajiya Maryam, duk gyare-gyaren da za a yi su manyan so daga sun sani, sai dai abu ne wanda ya zamanto idan suka ga dama ga lamari zai yi kyau, idan kuma ba su ga dama sai abai zo lalace.
Ito, amma ka san tayo akwai wani abu wanda kai kake gani wanda ba lallai su sun san shi ba, amma idan ka ba da shawara suka ji za su iya yin amfani da wannan shawara.
Hajiya Maryam, duk shawara da zan bayar su so daga sun sani, sai dai mai fata alkhairi a wannan lamari kawai.
To madalla, amma mun gode. Yanzu kuma bari mu je Taraba. Assalamu alaikum, wane ne daga Taraba? To ga dukkan alamu dai layin malami da ya kira ko malama da ta kira daga Taraba ya goce, amma muna da sauran lokaci. Masu sauraron mu, sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Yau kuma muna duba batun nan ne na jarabawan nan ta JAM ta shiga jami'a. Shin wani garan bawul kuke gani ya kamata a yi? Mun sami kira daga Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Ibrahim Mu'azu, ina garin Uduba ne da ke karamar hukumar gamawa jihar Bauchi.
To Malam Ibrahim Mu'azu, me zaka ce game da jarabawar JAM? Wani canji ko wani garan bawul ya kamata a yi don a taimaka ma ɗalibai?
Wato ni a nawa gani a yadda tsarin da ake yin jarabawa ya yi, saboda ɗalibai matsalolin da suke faruwa shi ne, in duba
jarabawan da ake ta Neco da wife na ana samun sabon ansa so sai zai ga dalibin su jarabawa to amma in suka zo jarabawan Neco a ita wannan jarabawa ta ainihin jami'a sai su kasa
to Malam Ibrahim layin ka ya goce da mun ji karin bayani amma yanzu bari mu je plateau.
Hello?
Hello, wane ne daga plateau?
Kana magana da Bello.
To Malam Bello, me zaka ce game da koko in ce wannan garan bawul ko canji kake gani ya kamata a yi ma hukumar jam ta yi?
Nace Abednego, Abednego ne.
Oh, Abednego ne, hakuri Mr. Abednego, sai na ji kamar ka ce.
Yawwa.
To sannan Mr. Abednego, menene ra'ayinka?
Ra'ayina sana so a kauza zancen jamba a bari domin taurin ne ɗan talakawa suke samu rubun karatun nasu.
Na'am. To Malam Abednego, mun gode da ra'ayinka, kuma anan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani abin da ba. Kuna sauraron wannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafar Afirka ta Kudu Leslie Sedibe ya kalubalanci matakin dakatarwar da hukumar kwallon duniya wato FIFA ta yi masa, inda ya dage da cewa ba shi da hannu a zargin coge wajen shirya wasanni. Ranar Litinin da ta gabata ne da hukumar ta FIFA ta dakatar da Sidibe daga shiga harkokin wasan kwallon kafa na tsawon shekaru biyar bayan samun sadar laifin karya dokokin hukumar. To sai dai ya bayyana cewar hukumar ta FIFA ba ta son gaskiya, domin kutuni da 'yan sandan kasar Afirka ta Kudu suka gudanar da bincike a kan lamarin kuma ba su sami wata kwakwarar shaidar aikata laifi ba. Idan muka leƙa Turai kuma, Barcelona ta sami kaiwa matakin kwata final na gasar kwallon kafar zakarun Turai wato Champions League, bayan da ajiya Laraba ta doke Arsenal da ci 3-1 a filin wasanta na Nou Camp. Wasan nasu na biyu a matakin 16 shi ya bada jumlar sakamakon ci 5-2, domin kuwa wasansu na farko a filin wasan Arsenal na Emirates, Barcelona ce ta galaba da ci 2-0. Barcelona na kokarin kare kambin ne, domin kuwa yanzu haka ita ce ke rike da kofin na zakarun Turai. A bangare ɗaya kuma, kungiyar Bayern Munich ta yi wani waiwayin baya, inda ta rama ta kuma doke zakarun kasar Italia wato Juventus, lamarin da ya bata damar tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar. To sai dai har a minti na ƙarshe Juventus din ce yake kan gaba, domin koto a rabin lokacin wasan na farko ta zura kwallaye biyu, inda a can a ƙarshen rabin lokaci na biyu Bayern din ta zaburo ta kuma farke duka kwallayen, lamarin da ya sa wasan ya shiga ƙarin lokaci na mintuna 30, inda a cikin su Bayern ta sami zura ƙarin kwallaye biyu. Irin haka ne dai ya faru a wasan su na farko a kasar Italia, inda Bayern ce ta soma zura kwallaye biyu daga bisani Juventus ta zaburo ta farke su, inda suka tashi a kunnen doki da ci 2-2. A halin da ake ciki kuma, kungiyar kwallon kafar ta Juventus ta musanta cewa dan wasan ta Paul Pogba na shirin canza shekara zuwa kungiyar PSG ta kasar Faransa. Babban daraktan kungiyar Giuseppe Morata ya ce abin dariya ne rahotannin da ake bazawa cewa Pogba ya tattauna da PSG domin komawarsa a can. Kwanan nan ne dai Pogba, wanda dan kasar Faransa ne, ya ziyarci birnin Paris domin wata larura, lamarin da ya haifar da bazar rahotannin cewa ya sadu da jami'an PSG din domin tattauna yiwuwar komawarsa a club din. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Karfin kowace ƙasa ya ta'allaka ne a kan nasarar mutanenta, saboda haka duk ƙasar da ke da fatan samun bunƙasa da yalwa tilas ne ta san gagarumin gudunmawar da mata ke bayarwa a ko'ina, kuma a ba su damar cimma nasarar ayyukansu. A shekaru 20 da suka wuce, ƙasashen yankin kudancin nahiyar Amurka sun samu ci gaba na a zo a gani. An zaɓi mata sun riƙe makame a ciki har da shugabannin ƙasashe, suna gudanar da manyan sana'o'i da ƙanana, suna karatu kuma suna karantarwa. Amma duk da haka suna fuskantar tunaki da ƙalubale, watakila mafi tada hankali shine yadda gallazawa mata ya zama ruwan dare a nahiyoyin Amurka. A cewar Sarah Selwell, karamar sakatariyar harkokin wajen Amurka mai kula da ayyukan tsaron fararen hula da tabbatar da demokradiya da kuma kare haƙƙin ɗan adam. Ta yi tsokacin cewa a ƙasashen yankin kudancin nahiyar Amurka an kissa cewa mata da yawan su ya kai kashi 17 zuwa 53 sun yi fama da gallazawa a hannun abokan zaman su. Walau gallazawa duk koko tusasa musu saduwa da su ba tare da san ransu ba. Karamar sakatariya ta ce ƙasashen yankin kudancin nahiyar Amurka masu yawa sun yi ƙaurin suna a duniya saboda yawan matan da ake kashewa a kowace shekara. Domin yi wa tufka hanci game da gallazawa mata ya zama wajibi mu magance rashin daidaito, samun dama iri ɗaya a fannonin samun ilimi da aikin yi da kuma fagen siyasa. Wanda hakan ne ya ƙarfafa al'adar cewa maza sun fi mata daraja, al'adar ɗaukan mata tafkar abin renawa da ba su dace da samun dama ba, balle ma a ɗauki matakin kare su da kiyaye lafiyarsu. Tilas ne a sauƙawa mata da suka galabaita sanadiyyar gallazawa su samu kariyar shari'a, a girke musu wani tsarin shari'a mai adalci wanda zai jajirce wajen kafa doka da kuma tabbatar da wani matakin kai musu ɗauki. Amurka na ƙoƙarin hana gallazawa mata tare da kai musu ɗauki. A shekarar 2012 Amurka ta ƙirƙiro da wani shirin shawo kan duk wani nau'in gallazawa da ake yi wa wani jinsi a duniya, a ciki har da Amurka. A ƙasashen yankin kudancin nahiyar Amurka muna taimakawa mata 'yan asalin ƙasashen da masu tsatsun baƙaƙen fatar Afirka su taka rawa a matakin ƙananan hukumomi, sannan kuma su fito fili su yaƙi gallazawa da wariya. Mun horas da mata 'yan kasuwa sun faɗaɗa ayyukansu ga sabbin kasuwanci, sannan kuma muna haɗa gwiwa da jami'an tsaro su horas da mata 'yan sanda da mata lauyoyin gwamnati masu shigar da ƙara da kuma mata alƙalai. Ƙaramar sakatariyar harkokin waje Sarah Selwell ta ce mun yi haka ne kawai don tun asali daidaita haƙƙi tsakanin jinsuna abu ne da ya kamata a yi. Sannan ta kammala da cewa idan ka faɗaɗa samun dama da ƙarfafa gwiwa damawa da kowa a kasuwanci da fasaha da al'adu da kuma siyasa, to tafkar mun azurta kanmu baki ɗayanmu. Sharhin murna Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
Yanzu haka ƙasar Kenya na cikin shirin kota kwana domin yaƙi da zazzabin ciwon shawara. Hakan kuwa ya fito sanarwa ne bayan da wani ɗan ƙasar da ya zarci Angola ya dawo gida ɗauke da wannan cutar, kuma raye halinsa lokacin da ake masa maganin wannan cutar. Yanzu haka dai ƙasar ta Angola tana fama da cutar wadda ta yi wa mutane da yawa kisa. Mutuwar wannan ɗan taliki shi ne karo na farko da ƙasar ta Kenya ta fuskanci wannan cutar a cikin shekaru 25 da suka gabata. Ƙasar Sudan ta yi barazanar rufe bakin iyakanta da Sudan ta kudu, kuma ta saki 'yan ƙasar har su 300,000 waɗanda yawancinsu ɗalibai ne zuwa ƙasarsu ta Sudan ta kudu. Dalilin ko shi ne Sudan ta kudu ta ce tana marawa 'yan tawaye baya masu faɗa da gwamnatin Umar al-Bashir. Wani babban hadimin shugaba al-Bashir ne Ibrahim Mahmud Hamid ya fitar da wannan gargaɗin da kuma sanarwa yau Alhamis. Sai dai kuma nan take ministan harkokin wajen ƙasar ta Sudan ta kudu Barnabas Marial Benjamin ya karyata wannan zargin, yana cewa gwamnatin ƙasarsa ba ta marawa 'yan tawaye baya. 'Yan sanda a ƙasar Pakistan sun ce jami'an tsaro sun kashe wani babban kwamandan 'yan ƙungiyar IS, wanda wannan ya karyata abin da masu sharhi akan harkokin yau da kullum ke cewa game da barazanar da ƙungiyar ta IS ke yi. Mustaq Meha, wanda muƙaddashin sufetan 'yan sandan ƙasar ne, ya bayyana haka.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Keith Holmes, Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.